نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوا أولا مسلا تيمي البركة مسلا تيمي واللقاء من تيكين قرم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نرانر الخميس يو شاهو قدوة رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1433 wanda kuma yazo daidai da 2 ga watan 8 miladiya ta 2012. A wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratul nahl, gabanin karanta ayoyin da zamu fassara a wannan zama da ikon Allah, ga kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tambayoyinsa guda uku. Na farko ya ce menene hukuncin jan tasbi a musulunci, sannan na biyu menene hukuncin rike sanda a gurin liman yayin hudubar sallar juma'a. Yayin hudubar sallar juma'a da ita, shin bid'a ce ko kuma sunna ce? Sannan tambayarsa ta uku, sannan kuma malam da akwai wani lokaci da aka takaita kawai aka takaita wa mai azumi na yin sahur. Waɗannan su ne tambayoyinsa guda uku. Tambayar farko, al-aslu wato asali ga duk wanda zai yi tasbihi, asali shine yayi amfani da yatsunsa. Wannan shine asali, wato shine ka'ida da za a fara laliba, saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda yake faɗa wa mata kenan a lokacin da yake musu umarni da tasbihi, yake cewa aqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqatun, ku yi tasbihin da yan yatsunku domin su ne waɗanda za a tambaya, sannan su ne za su yi firici, za a ba su damar firici ranar gobe kiyama. Wato don su yi wa mai yin tasbihin salda wato shaida. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr, yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'qidu tasbiha biyadihi tarwa biyaminihi, naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin tasbihi da hannunsa, wato wayar da hannunsa na dama, wato yana lissafawa da hannunsa. Haka Abdullahi dan Amr yace ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi. Hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad. Wannan shine al-aslu. To shin zai yi ayi amfani da wani abin lissafi idan har mutum ba zai iya yi da yatsunsa ba? Wato zai iya lissafawa da tsafon kwani misali, ko kuma da ƴaƴan carbi wanda muka sani ana amfani da shi, ko kuma dai wani abu na lissafi kamar irin wanda ake da shi na zamani din nan, ban san sunan shi ba, wanda ake lissafin da shi. Duk dai hukuncin ɗaya ne, shin zai iya yin da shi ko kuma zai iya ba? Ibnu Taymiyya a cikin littafinsa al-Fatawa, a cikin littafin Fatawa mujalladi na 22 shafi na 506, an yi masa tambaya game da wannan. To shine ya kawo ansa kamar haka, yake cewa wa aqdu tasbihi bil asabi'i sunna, wato sunna shine lissafa tasbihi da yan yatsun hannu, yace wannan sunna ce. Kama kala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sabbihna wa aqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun wa mustanfaqat, yi tasbihi yi kuma da yan yatsunku wadannan sune za a tambaya kuma su za a bawa dama kulicira da gobe kiyama. Sai ya ce wa amma adduhu bin nawa wal hasa wa nahwu zalika fa hasan, yace amma lissafawa wato a rika lissafawa da ɗayan ƙwallon dabino ko da tsakon kwani, yace wannan ma yana da kyau. وكان من الصحابة من يفعل ذلك تشكين صحابة أقوى أن السكي حقا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك. يا ذا أم المؤمنين صفية رواية وجويرية تنا تسبيه تنا لسه فاوادة تقول كنا أقوم يثبت الدئتاء كم هكا. وروي أن أبا هريرة كان يسبح به كما أروي تتوى أبو هريرة شما نأباني دا أكون كوني. سيأتي وأما التسبيح بما يجعل في نظام كالخرز ونحوه, يأتي كما أما جن تسبيح وتسبيح دا أبن دا أكي فاوى أجيرا تأجكين أبن الليلو شين تسبيح دا مكتني. يأتي فمن الناس من كرهه, to daga cikin mutane wato malamai akwai wanda yake ganin makaruhi ne, ce wa minhum man lam yakrahu, daga cikin su kuma akwai wanda yake ganin ba makaruhi bane. Wa idha ufsinat fihi an-niyya fa hasan ghayru makruh, sai ce amma idan mutum ya kyautata niyyarsa to yana da kyau ba makaruhi bane. Wa amma ittikhadhuhu min ghayri hajatin, yace amma waɗanda za su rike charbi ba tare da buƙatar haka ba, أو إظهاره للناس قوصر قنونا ومتاني وتسنى بينا ومتاني تربنسو دان أتي سو ما ستسبيهني ما سيوان ألك كألا نيد أنبا تنسى مثل تأليقه في العنق كمرسلق ساوى أويا وجعله كالسوار في اليد قوصر سنت أشياء هنو كمر تن هنو لما تسكي ساوى أو نحو ذلك قولي ونأبني كما دحكا. Yace fa hadha imma riwa'un linnas, yace to amma wannan ko dai zama riya, mutun yana yi ne dan a ce mai ibada ne, mai tasbihi ne, aw mazinnatul mura'ati wa mushabahatil mura'ina, ko kuma yayi kama zai iya kama da dariya din da kuma kwaikwayon masu riya, ko da shi ba dariya yayi ba zai iya zama kwaikwayon masu riya. Min ghairi hajatin, ba tare da buƙatar sai yayi amfani da shi ba. يأتي الأول محرم وانده زي يدريا وانده حرام ني, والثاني أقل أحواله الكراهة وانده كما زي يبا دريا با أما كما دي جاشنا نيائي كما دا موصريا. يأتي كما ما في كرنشن هكونشن سا شيني كرهنش, ما في كرنشن هكونشن سا شيني كرهنش. توانا إتتي أنسر دا ابن تيمية إباير يأتي قبدا مغانا رمون الرياء إبادة mun riya ibada, ya ambace hadisin ummul mu'minin bai hadu kowa ce ba, juwayriya ce ko safiya, hadisin bai tabbata da batun tsakoyi ba, wato ruwaya da ta zo da batun tsakoyi ya ganta tana lissafa tsakoyi tana da rauni, saboda haka wannan mai rauni ne. Akwai ruwaya da aka yi daga Abu Huraira wato zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi marfu'i wanda shi ma bai inganta ba. Akwai ruwayoyi da yawa da aka yi daga wato sahabbai, wasu sun inganta wasu basu inganta ba, wasu ma daga cikin sahabbai suna karhanta wato lissafawa din, wato indai ba zikiri wanda aka ce ayi kaza ba, kamar irin na bayan sallah da aka ce ayi wannan 33 wannan 33 wannan 33 subhanallahi walhamdulillahi ولا اله الا الله والله اكبر قوه سبحان الله والحمد لله والله اكبر aka ce ayi 33 in ba wannan ba sahabbai ba sa san wato wasu daga cikin magabata kamar Abdullahi dan Mas'ud kamar almajirin sa Ibrahim an-Nakhai suna ganin bai dace ba wa yace sai ya lissafa ba, ya ga nawa yayi kamar yana yi wa Allah wato keke da keke, yace to ga abin da nayi kada ai masa runto ne ko menene wallahu alam. Har ma lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya ga wasu suna wannan lissafin, yace ku da ma laifufukan ku karkalin lissafawa ba hasanat ba, daga za ka rikarista ba laifinka ba sai hasana ɗinka, kana tsoron ne a zalice ka. To suna karhanta mutum ya ce zai yi wani adadi ya lissafi adadin kayyade shi. To shi yasa za ka ga Ibn Mas'ud yana inkarin wannan sosai, wato yana musunta wannan. Saboda haka game da sha'anin tazwi kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa, ya ce akwai daga cikin malamai waɗanda suka karhanta abin, akwai kuma wanda ba su karhanta ba, shi dai yana cikin wanda ba su karhanta ba, shi yana cikin, amma da sharaɗi, idan akwai buƙatar haka. Idan babu buƙata, kamar wanda zai riƙe shi kawai yana yawo, ya sa shi a wuya ko kuma yana ya sa shi a hannu ya naɗa shi kamar ɗan hannu, ya ce to wannan idan da idan a ce da shi mai zikiri mai ambaton Allah, to wannan ya yi babban laifi, domin riya tana daga cikin abubuwan da suke lalata ibada, tana daga cikin abin da yake sa mutum ya yi asara, ba wai asarar ibada kaɗai zai yi ba, a za a bi shi kuma da zunubi da laifi na yayi riya. Da a ce kawai zai yi asarar ibada ne lalahu wala alaihi, a ce shi kenan ba kare bin damo, to da sauki. A'a, bayan ya yi asarar ladan ibadar kuma za a bi shi da laifin wanda ya yi riya. To wannan kaga ba karamin abu ba ne. Saboda haka ina ga ƙaulul wasat shi ne maganar Ibn Taymiyyah. Ba za a ce haramun ba ne ko mutum ya zama ɗan bid'a don kawai an gan shi da carbi, ko an shiga shagonsa an gan shi da carbi ko a gidansa. Wannan bai dace ba, kamar yadda Ibn Taymiyyah, kuma wannan shi ne fatawar wasu da yawa daga cikin malamanmu na sunna, kamar irin su Sheikh Salih Ibn Taymiyyah, su ma suna da wannan fatawar cewa wasila ce, amma mutumin da ya amfani da ita don ya nuna shi mai ibada ne, to wannan shi ne matsalar. Kuma wannan shi ne abin da yake faruwa sau tari. Sau tari ɗin sai ka ga wasu ba wai dan ba za su iya yi da hannun ba ne, a'a kawai dai su ne nuna wa mutane cewa su masu tasbihi ne. To kaga wannan yana da haɗari kwarai da gaske. Tambayar su ta biyu da yake magana akan riƙe sanda ga limami lokacin huɗu, ba wannan sunna ce ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Tariq ibn Shihab. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan dogara akan sandarsa ko kuma akan mashinsa yayin da zai huɗu ba. Wannan yana daga cikin sunnoni, ba bid'a ba ce. Sai kuma gwargwadon koyaushe ne aka taƙaita wa mai azumi ya yi sahur, abinda dai ake so shi ne jinkirta sahur, kamar yadda ya zo a hadisi cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr wa akhara as-suhur, mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matuƙar sun gaggauta buɗe baki sun kuma jinkirta sahur. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahur amma ƙarshen dare, tsakanin sahur ɗinsa da kiran sallah baya wuce a daidai gwargwadon lokacin da makaranci zai karanta aya 50, wato kaddara baya wuce minti 15 zuwa 30 ko minti 15 zuwa 20, gwargwadon abin da yake zama tsakaninsa da kiran sallah kenan. Amma ba wai an ce dan mutum ya yi sahur gabanin haka ya yi laifi ba, in yana so ya wato kwatanta sunna sosai sai ya jinkirta shi, kada ya yi shi farkon dare, wato kai ya ce na ga 12 ta yi ko karfe 1 ta yi zan kwanta bara in yi sahabbi na yanzu, sannan ya ci abinci ya kwanta. In yi haka ba za a ce bai yi sahur ba, amma kuma bai zo da sunnar da tafi ba, wacce ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a kai, kuma ya ce mutane ba za su gushe suna samun alkhairi ba su matuƙar sun rike ta. Wannan shi ne dai abin da ya tabbata. Sai tambaya ta ƙarshe wanda shi kuma yana son a gaya masa ingancin wannan hadisin. Hadisin Ibn Umar, ya ce hadisin Ibn Umar, hadisin Umar ne, Ibn Umar daga mahaifinsa ne, Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda ilayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya miƙa ya ɗaga hannunsa domin addu'a baya dawo da su har sai ya shafa fuskokinsa da su. Sai ce akhrajahu at-Tirmidhi wa lahu shawahid min wa lahu shawahid, wato wannan ƙarin maganar Ibn Hajar ce ya ɗauko ta cikin Bulughul Maram, da Ibn Hajar ya ce hadisin hasan ne, kuma hadisin hasan ne bi shawahidi. To wannan hadisin mai rauni ne, wannan hadisin yana da rauni a cikin salsalarsa akwai Hammad bin Isa al-Juhani, hadisin bai inganta ba, duk hadisan da suka zo da suka faɗi cewa annabi ya yi addu'a ya shafi fuska wanda musu inganta ba. A hadisan duk da suka zo na addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga wani lokaci a ce ya ɗaga hannu amma babu magana ya shafi fuska, duk sahihai ne gaba ɗaya, ba za ka samu wannan ba. Saboda haka malamai sun yi magana a kan hadisan wannan, yawancinsu ma masu rauni ne ƙwarai da gaske, wato rauninsu ya tsananta sosai. Saboda haka ba za su iya tashin junansu ba, ballantana har a kira wasu Hassanul Ligairi a ka'idar ilimin hadisi. Wannan shi ne abin da ya danganci shi wannan hadisin da kuke tambaya, saboda haka hadisin bai inganta ba. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
نعم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. كما رأينا مكجي أبايا كافرين سنة جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول سنة فقال عندما ندأ بند أكبا والنبي صلى الله عليه وسلم نقل القرآن تيوى تاسوني ويني تاسوني ويموتى لم فرقوني الله تعالى يروش ونما جنر. To bayan wannan kuma ga wata magana ita ma mara kyau mai muni da suke faɗa dangane da Ubangiji. Suna faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da yake umartar su da bautar Allah shi kadai da barin abubuwan da suke bauta ba Allah ba, da daina yin shishigi cikin lamarin Allah, su daina cewa abu kaza haram ne, abu kaza halal ne, ba tare da nasi daga Allah ba. Kar su haramta abin da Allah ya halatta, kamar yadda bai halatta su halatta abin da Allah ya haramta ba. Yana musu irin wannan wa'azi, su kuma gashi a rayuwarsu duk sun keta irin wannan dokoki, sun keta dokar bautar Allah shi kadai, sun zama suna bautar wasu abubuwa, suna cewa abubuwan na kusantar da su ga Allah, sannan sun keta dokar cewa Allah shi kadai ke iya haramta abu, ba wanda zai iya haramta shi in ba Allah ba. Wannan ma sun keta, sun haramta wasu abubuwa da Allah ta'ala ya halatta musu. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalinsu, yana kiran su zuwa ga su bar waɗannan abubuwa da suke kai, sai suke ganin ba abin da za su yi bari su masa hujja da kaddara, su nuna musu cewa Allah ta'ala shi ya kaddara, shi ya rubuta wannan abu, shi ya nufe su da yi, ba yadda za su yi. Da Allah ta'ala ya so ba za su bauta ma wani ba shi ba, da Allah ta'ala ya so ba abin da za su haramta sai da izininsa. To tunda har suka bauta ma wani ba Allah ba, kuma Allah yana ganin sai kyale su, kuma har suka haramta abin da Allah bai haramta ba, wato suka haramta wani abu da izinin Allah ba, kuma Allah yana ganin su ya kyale su, to alama ya yarda da abin da suke yi kenan, ya amince abin da suka yi daidai ne, kuma shi ne ya ba su wannan ikon, ya ba su wannan dama. Suka ce wa qala allazina ashraku, waɗanda suka yi shirka suka ce law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay, da Allah ya so, wato da Allah ya ga dama, ma abadna min dunihi min shay, da ba mu bauta ma wani abu ba ba shi ba, nahnu wala aba'una, mu ko iyayenmu, wala haramna min dunihi min shay'in ba. Ku fahimci kenan ashe abin nan da suka yi ba daidai ba ne, ku dawo ku yi daidai din. Inda ake za su yi aiki da hankalinsu, ai da sai su yi hujja, waɗancan da suka gabace su, al'ummomin da suka gabace su, mutanen Samudawa da Adawa da mutanen annabi Lot da sauran al'ummomi da Allah ta'ala ya halaka su saboda sun yi masa tawaye, su Larabawa suna da labarin da yawa daga cikinsu, suna wucewa mata wuraren da Allah ta'ala ya halaka su ya murtsike su a gurin. Dan menene wannan? Bai zama musu izina ba, bai zama musu wa'azi ba, bai zama musu aya ba, su gane cewa ashe abin nan da muke yi ba daidai bane tun daga wasu sun yi Allah ya fushi da su da Allah yana san abin ba zai halaka waɗancan ba to sai ya zamana ba su yi aiki da wannan ba shine Allah ta'ala yake cewa kazalika fa'ala allazina min qablihim haka waɗanda suka gabace su su ma suka yi fa'ala 'ala ar-rusul illa al-balaghul mubin akwai shin akwai wani abu da yawa jaba akan waɗanda suke manzanni in ba isarwa wa suke mabayyaniya ba wato babu wani abin da yake wajibi akan manzanni illa su isar su kuma bayyana abin da suka isar wannan ita ce wato hujja da kaddara da mushrikai suke yi ba su yadda sun yadda abin da suka yadda da shi shine ubangiji ta'ala duk abin da bawaye kawai shi ya kaddara masa mai kyau ne ko mara kyau bawa shi ya kaddara masa mai kyau shi ya kaddara masa mara kyau saboda haka shi ba ya da nashi ba ya da katabus ba ya da yadda zai iya yi shi kamar ganye ne a inda iska take bugawa inda iska take kadawa kaga ganye sai inda ta kada shi in ta kada shi gabas gabas zai in ta kada shi yamma yamma zai yi in arewa arewa zai yi in kudu kudu zai yi ba shi da nashi zabin to su a gurin su haka ubangiji yake mu'amalantar bayansa don haka law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay da Allah ya ga dama babu wani abin da zamu bauta ba shi ba suka ce law sha ar-rahman ma abadnahu da Allah ya ga dama ba zan bauta mala'iku ba tunda har ya kare mu muka bauta ba abin da yayi mana to ya yarda da abin da muke yi to wannan shine al-ihtijaj bil qadar mutun yayi hujja da kaddara shi ai ga abin da aka kaddara mun dan haka ba yadda zan yi ne sai dai ai hakuri wanda wannan wato sunna ce ko dabi'a ce ta mushrikai ba ta mutane waɗanda suke wanda suka san Allah ba duk mutumin da zai rika hujja da kaddara akan saban Allah ya manta da mashi'ar ubangiji a shari'a ya manta da al'amru wan nahyu ya manta da cewa Allah ta'ala yayi umarnin ayi masa bauta ayi masa da'a ya kuma hana ayi masa a saba masa ya manta duk da wannan ya rufe ido ya rika hujja da kaddara to wannan ya kama tafarki irin da mushrikai haka suka kasance suna yi duk abin da za umarce su da shi na da'a ga Allah to sai su yi hujja da kaddara maimakon su yi wannan da'a su yi aiki da al'amru wan nahyu sai su watsar da wannan sai su watsar da mashi'a shari'a sai su koma suna hujja da mashi'a kauniya kadariya wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru allazina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama idan aka ce ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku sai kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah sai su ce wa mu'minai anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu ma ciyar da wanda Allah ya ga dama sai ciyar da shi wato tunda kaga ba su samu abinci ba su samu abin da su ci ba haka Allah yake so ya gan su na ruwan mu na haka ba za mu ciyar da su ba kaga maimakon su yi aiki da umarnin da aka ba su wanda ita ce mashi'ar ubangiji a abin nan a diniya shari'a maimakon su yi aiki da ita sai suka da suna hujja da mashi'a kauniya kadariya wato akwai mashi'a da ubangiji abinda yake so yake bukata daga wajenka ita ce ake kira irada diniya irada shari'a abinda Allah yake bukata daga wajenka wanda ya aiko da annabawa da manzanni su gaya maka ana so kai kaza ka bar kaza abu kaza daidai ne abu kaza laifi ne abu kaza da'a ne abu kaza ma'asiya ne abu kaza tauhidi ne abu kaza shirka ne su zo da littattafai su yi ma dan adam bayani cikakke ya fahimta fa imma ya'tiyannakum minni hudan fa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to su zo da wannan shiriyar dan su yi bayanin ga yadda shiriyar take wannan ita ce iradar ubangiji shari'a shine abinda ubangiji yanne yake nema daga bayansa to akwai irada akwai mashi'a kuma kauniya kadariya abinda yake riga ya hukunta ya ga damar faruwarsa wanda ita kuma wannan tana nuna cikakken iko na ubangiji da gawurtaccen mulkinsa ta yadda bawa ba zai iya yin wani abu a ƙarƙashin mulkin ubangiji ba kuma komai a ƙarƙashin mulkin ubangijin yake sai da ganin daman ubangiji ba zai yi shi wato wajen mashi'a ta ubangiji ba amma wannan ba yana nuna cewa Allah bai ba wa dan adam wata kudura ba wata dama ta ya zaɓi abin da yake ganin shine daidai domin Allah ba azalimin kowa bane, da yayi mu sai da ya nuna mana ga yanda zamu bi, ga abin da zamu yi daidai ga wanda muka yi ba daidai bane, ga hanyar zuwa aljanna, ga hanyar zuwa wuta, duk sai da yi wannan bayani. Babu abin da bai bayanin sa ba. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain, muka shiryar da shi ta farko, imma shakiran wa imma kafura, wato muka nuna masa hanya, ko dai ya bi hanyar da zai zama mai godiya ga Allah, ko ya bi hanyar da zai zama mai butulci. Wa hadainahu najdain, muka nuna masa hanyoyi guda biyu, waman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya yi imani, wanda ya ga dama kuma ya kafirci. Kaga duk wannan yana nuna Allah ta'ala ya ba wa dan adam wata dama, abinda shi kuma ya zaba, to shi kuma Ubangiji shine zai hore masa yiwuwar abin, ba zai yi wa kansa ba. Bayan ya zaba abin, Ubangiji shi zai hore masa yiwuwar abin. Shi yasa Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqim, sai ya ce kuma wa ma tasha'una illa an yasha Allah, ya tabbatarwa da kai dan adam mashi'a, kana da mashi'ar ka kai ma, bai kore maka mashi'a ba, bai kwace maka mashi'a ba, ya baka cikakken hankali, ya baka fahimta, ya aiko da annabawa da suka yi bayani da harshen da kake fahimta, sannan kuma ainihin ya saukar da littattafai wanda koda bayan annabawan za a ci gaba da karantawa, kaga ya yanke maka duk wani hanzari. To anan kuma sai ka zabi inda kake so, duk inda ka zaba to kuma anan mashi'ar Ubangiji take gudana, shi kuma sai ya hore maka hanyar da zaka bi din, wacce ka zaba wa kanka. Saboda haka babu wani aiki da na bawa da yake fita daga mashi'ar Allah, amma wannan ba shi yake nuna Ubangiji ya tirsanta dan adam ba, ya takura masa, ya matsa mata, ya tankwala shi da ƙarfi yayi laifi. Duk wanda zai yi wa Allah hujja da wannan, to ya so ya jingina wa Ubangiji zalunci ne. Wani ita ce aqidar jabariya, aqidar da ake kira ada jabariya, wanda za su duna cewa duk abinda kawai ka gani kawai ka ɗauka Allah ne yake yi, wanda har wannan aqidar ta shiga cikin wasu gulatu sufiya, sufayen da suka yi zurfi har suka wuce iyaka cikin sha'anin tasawuf, har suke ganin cewa duk abinda kawai ka gani Allah ne yake yi. Bayansu zai iya saban Allah firi da muzu, kuma ya mirtsike idansa ya ce abin da ka gani kawai Allah ne yake yi, ka haƙura, ba shi yake yi ba. Suna cewa wannan shine shuhudul haƙiƙa, wanda ya kai ga wannan mataki to ya hango haƙiƙa, ya zama ɗan haƙiƙa. Saboda haka shi yana ganin la fa'ila illallah, wato yana ganin ba mai aikatawa sai Allah. Saboda haka in ka ga yayi sallah to kawai Allah ne yayi, in ya ki ba Allah ne yayi. Saboda haka ba lalle ne yayi abin da kai kake yi ba, kai wataƙila baka hango, baka kai inda ya kai ba, baka cimma inda ya cimma ba, don haka kai ka je kai ta yi, amma shi ya riga ya hango haƙiƙa. To kaga wannan ita ce aqidar abin nan mushrikai na farko, wanda suke ganin abin da suke yi haka Allah ne, haka ya zaba musu, da ba dan ya zaba musu ba za su yi ba. To wannan hujja ce da kaddara, wanda ba daidai ba ne, aiki ne na mushrikai. Amma ta da al'amuru wan nahi, za mu ga shehunan farko hatta a cikin waɗanda suke shehunan tasawuf din, kamar yanzu Sheikh Abdul Qadir Jilani, za mu ga a cikin maganganunsa yana jan hankalin mabiyansa akan kada su yadda su ce za su bar batun shari'a, batun al'amuru wan nahi, su tsaya inda aka umarce su da abin da aka hana su, kada su ce kawai za su bi inda suka samu kansu. Wani yana daga cikin abin da ya yi ta faɗa a cikin littafin sa Futuhul Ghaib, wanda har Ibn Taymiyyah ya yi sharhin kalmomi da yawa daga cikin littafin. To amma da yake duk sanda ake kira akan abin da yake daidai, to za a samu mai riko da shi, za a samu kuma wanda zai bijire. Don haka hatta a cikinmu za ka ga akwai wanda suka riƙa yin irin, wato musamman lokacin siyasa, akwai wanda suka riƙa kawo ƙulil lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka 'ala kulli shay'in qadir. Suna kawo wannan ayar wato dan su nuna cewa su da Allah ya bawa su Allah yake so, ka haƙura. suna fassara mashi'a saboda bahaushe in yace sha'a sai yace yaso sai aka dauke ta ma'anar soyayya wato Allah yana son su kaga mashi'a a larabci ba tana nufin soyayya ba ma'anar mahabba take nufi ba tana nufin ganin dama kamar mu ce ya ga dama ba maganar yana so ko baya so tayi yana so tayi baya so mulki Allah yana ba ma wanda ya ga dama daga cikin bayansa yana ba wa mutanen kirki kamar yanda ya ba wa annabi Dawud wa qatala Dawud jawluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha kaga Allah ce wa atahu Allahul mulka annabi Dawud Allah ya bashi mulki yana san shi sannan kuma ya bashi wata kyauta da ya ga dama ya bashi ya ba wa ɗansa annabi Sulaiman ya gaji maharkinsa ko warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa kamar yadda Allah yake cewa tabau ma ta tulu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ala mulki Sulaiman kaga Allah ya bashi mulki hakanan yana bada mulkin ga wanda baya so ga makiyinsa ma wanda yake kiyayya da shi yake gaba da shi ba shi ya ba Fir'auna mulki ba Fir'auna yake yana irka tinkaho yana cika baki da wannan a cikin Misrawa yana alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusiru yayye kuwa wa nada Fir'aun fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr ya mutane ba ni ke da mulkin Misra ba wa ya bashi mulkin Allah ne ya bashi ya bawa gawurtaccen arnan nan da ya ja da Annabi Ibrahim game da sha'anin Ubangiji wanda yake ganin shi ma yana kashewa yana rayawa wato ya dauki sifar Allah ya jingina wa kansa alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbi an atahu allahul mulk kaga Allah ce dan Allah ya bashi mulki ashe kaga yana ba ma wanda yake so yana ba wa kuma wanda ba ba so ashe kaga wannan mashi'a da Allah yake magana a cikin waccan aya ba wai tana nufin mahabba ba saboda haka dan Ubangiji ya danka mutum mulki kada ya rika jin cewa shi ne zababbe a gurin Allah a'a zai iya zama zababben ne Allah ya zabe shi saboda yana son shi ya bashi ya ga zai adalci zai iya zama kuma aka san haka ya bawa annabawa ya bawa makiya annabawa saboda haka wannan mashi'a tu'til mulka man tasha'u mashi'a ce kauniya kadariya ba mashi'a ce shari'iyya ba diniya ba ce to rashin fayyace wannan shi yasa sai aka rika daukan ayar ana sa ta ba a mahallin ta ba wanda ya kamata a ce a malamai sun fadakar a lokacin dan a gane cewa ayar ba tana nufin haka ba ba wai tana nufin shi da aka ba wa mulkin Allah baya san shi ba kamar yadda muka fada zai iya zama haka zai iya zama ba haka ba amma dai ayar ba tana nufin cewa shi ne zababbe cikin mutane da Allah ta'ala ya fifita ba sannan duk mutumin da yake hujja da kaddara akan saban Allah shi karan kansa ya san ƙarya yake shi a karan kansa rashin hujja ce take sawa yana fadar ta a matsayin hujja ko su da suke fadar wannan suna cewa law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay ko su da suke fadar wannan sun san ƙarya suke suna fada ne da sunan izgili suke fadarsa ba wai suna fada bane har zuci sun sani ai wani gurin ta suke Allah ne ya yi umarni ba wai bashi a suke hujja da ita ba umarnin Allah suke hujja da ita wai za fa rufa in shakan qalu wajadna alaiha aba'ana wallahu amarna biha a wani gurin umarni suke yin hujja da shi ba mashi'a ba ashe kaga da gangan suke abin suna sani suke yi to duk mutumin da zai yi hujja da kaddara akan abin da yake yi ba daidai ba to zaka samu da gangan yake shi a karan kansa ya san ƙarya yake a lokacin da zai yi daidai zai yi abin da ya dace baya cewa kaddara ce tutiya yake da aikin nashi yana jin cewa yayi wani abin a zo a gani yayi abin kirki amma in yayi ba daidai ba sai hujjar kaddara na farko mu sani ita kaddara wani abu ne da ba wanda ya santa sirri ne na Ubangiji shi ya bar wa kansa sani kai baka san me aka rubuta ka ba dan wuta ko dan aljanna amma mutun yace ka in Allah ya riga ya rubuta dan aljanna fa sai na shiga dan haka ku daina damuwa da abubuwan da kuke ga ina yi ya aka yi ya san cewa shi dan wuta ne ko dan aljanna ne ai bai sani ba to ya zaka yi hujja da abin da baka sani ba ana hujja da abin da ba a sani ba Allah ya ce wala taqu ma laysa laka bihi il kada ka bi abin da baka da ilimi akan sa to kaga mai hujja da kaddara hujja yake da wani abin da ba shi da ilimi akan sa bai san shi ba bai gan shi ba ba wanda aka buɗa lauhul mahfuz ya gano a ina yake sannan Allah ta'ala ya yanki hanzari tunda ya aikowa dan adam manzanni ya aiko masa ya saukar masa da littattafai aka yi masa bayani inda a ce kaddara ita ce hujja to sai ya zan aiko da annabawa da manzanni da kuma saukar da littattafai sai ya zama ba abin ne mara ma'ana ba shi da ma'ana tunda kawai inda aka kaddara maka kawai to me yayi na aiko da annabawa da manzanni kawai shikenan a kyale kowa da kaddarar sa to ashe kaga hujja da kaddara kamar suka ne ga aiko da annabawa suka ne ga saukar da littattafai tunda kana ganin cewa ba su da amfani kawai a kyale ka inda Allah bai yi zakai nan zaka yi to saukar da littattafai da annabawa da aiko da manzanni da annabawa da Allah yayi da saukar da littattafai dan ya yanke hanzari annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi wanda yana cikin sahihain hadisin Mughira ibn Shu'bah yana cewa لا احد احب اليه العذر من الله لا احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك ارسل وبعث الرسل مبشرين ومنذرين باب متمن da yake san yanke hanzari kamar ubangiji yana san yanke wa bawansa hanzari dan haka ne ma ya aika da annabawa da manzanni dan su yi bishara su yi gargadi rusulan mubashirin wa munzirin liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul manzanni sun zo su yi gargadi su yi bishara su yi gargadi dan kada ya zama mutane suna da hujjar da za su yi wa Allah bayan ya aika da manzannin sa saboda haka ubangiji ya yanke wa dan adam hanzari da wannan sannan wanda yake hujja da kaddara zaka samu shi in an masa hujja da kaddara ba zai yadda ba da wani zai tsinke shi da mari ya ce kai ya kamare ni ya ce kai ha ba kaddara ce kai baka imani da kaddara ba ai ba zai yadda ba kawai ya ce kaddara ce ko ya cinye kudinsa kawai ya bashi amana ya cinye kudin ya je neman kudinsa ya ce kai ina kaddara ta cinye kudin nan sai ka wallahi ba zai yadda ba to kaga abinda kai baka yadda cewa ai maka hujja da shi ba dan me zaka yi wani hujja da shi dan me zaka yi wa Allah hujja da shi kai a karan kanka ka san cewa akwai wani abu na irada da ikhtiyar zabi da Allah ya ba mutum zai iya daidai zai iya ba daidai ba to saga wannan yake nuna cewa shi kansa mai hujja da kaddara shi ma ya san ƙarya yake yayin da zai hujja da kaddara kuma ita aljanna ai kamar yadda muka faɗa tana da sabab kamar da annabi yake cewa amma man kana min ahli sa'ada fa sayyassiruhu Allah li amali ahli sa'ada fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayyassiruhu lil yusra saboda ka wanda yake dan aljanna Allah ta'ala zai hore masa aikin yan aljanna din saboda ka ubangiji ya sanya sababin shiga aljanna sabab ya zama ayyuka aiki ne sannan a rayuwarka ta yau da gobe kai a karan kanka ka san da haka cewa abubuwa haka kawai mutum ya zauna kawai ya jira kaddara ba za su yiwu ba mutumin da yake so zama likita ko zama injiniya ko zama wani shehun malami ko makarancin alkur'ani ko masanin hadisi zai yiwu kawai ya zauna gida ya ce kawai in Allah ya kaddara in zama pilot sai in zama ko in zama injiniya ko likita ai tashi zai yi tukuru ba dare ba rana ana ganin shi yana neman ilimin wannan abun tare da kokari da kwazo da hazaka ba zai hujja da kaddara ba anan ya zauna ya ce kawai ai komai an kaddara inda Allah ya kaddara ni shehu malami ne ko ban je makaranta ba sai na ilimin kaga duk mutumin da aka same shi da wannan sai dai a kai shi gidan mahaukata shi kai wannan kokolwarsa wato kansa ya notinsa ya kwanci kullun zai fita kasuwa neman abinci zai tafi neman arziki ba zai hujja da kaddara anan ba ce a to shikenan ai tunda an kaddara komai bari in kwanciya ta a gida arzikin ya zo ya same ni hannan gida ai raban kwado ke ba wa sama yana yakan hau sama in bai zama rabansa ba saboda haka ba zai yi hujja da kaddara ba anan dole zai tashi ya je ya nema ashe kaga akwai wani abu da dan adam zai yi da karan kansa shi tukunna sai kuma ubangiji ya tallafa masa ya agaza masa ya sauƙaƙa masa hanya ya fahimce ta kamar yadda kawai mutum ba zai zauna ba ya ce in Allah ya kaddara koshi san koshi ba zai nemi abinci ba ba zai dafa ba ba zai je ya neme shi ba haka kawai ya ce in Allah ya kawo koshi kawai zan ji na koshi ai komai Allah ya riga ya rubuta ya kaddara kaga dai mai hankali ba zai wannan ba to ashe alama ce da take nuna cewa shi kansa dan adam bi fitratihi da fitratsa da Allah ta'ala ya yi shi ya san cewa ubangiji ta'ala ya bashi wani hamishi na hurriya wata dama ta shi ma yayi katabus sai ubangiji ta'ala ya dora shi kan hanya wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda duk suka yi fafutuka saboda mu to mu kuma za mu nuna musu hanyar tamu haka ake so don haka wannan abu da suke yi rushe annabci ne gaba daya kuma rashin izina ne da waɗanda suka gabace su sai yasa Allah ke kazalika fa'ala alladhina min qablihim haka waɗanda suka gabace su suka yi wajen sabawa Allah da keta dokokinsa kuma Allah ya halaka su dan menene ba su dauki wa'azi daga wannan ba fa hal 'ala ar-rusuli illa al-balagul mubin ba komai yake kan manzanni ba face isarwa kuma bayyaniya wato Allah ya aiko manzanni da a ce kaddara ce kawai take gudanar da rayuwar dan adam babu fafutuka da faɗi tashi da kazarkazar ta bangaren sa to da Allah ba zai aiko ma da manzanni ba shikenan sai a bar kowa kawai kaddara ta gudanar da shi ba tare da abin nan ba abinda muka yi imani da shi mu ahlus sunna shine cewa duk abinda muke yi akwai mashi'ar ubangiji a ciki babu wani abu da yake fitar da karkashin mashi'ar Allah wannan ita ce aqidar ahlus sunna sabanin aqidar qadariyya mu'tazila waɗanda su kuma suke jingina kaddarar zuwa gare su zuwa ga kansu cewa su ne suke halittar ayyukansu kamar da muka yi bayani a baya wani ya rubuta yana tambaya wallahu abinnan inda Allah ta'ala ya ce wal khayla wal bizala wal hamira tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana halittar abinda ba ku sani ba yace na ce babur da abin da duk Allah ne ya yi su da mota da jirgin sama duk Allah ne ya yi su to wannan aqida ahlus sunna ce kwarai kuwa ita ce aqida alqur'ani ma gashi nan wa yakhluqu ma la ta'lamun duk abin da kuke yi Allah ne ya halicce abin wallahu khalaqakum wa ma ta'malu da duk aikin da kuke yi saboda haka mai kira da kira sa Allah ne ya yi su kafinta da kafintancinsa da katakawansa da haɗa-haɗensa duk Allah ne ya yi su injiniya da injiniyansa Allah ne ya yi su likita da likitancinsa duk Allah ne ya yi su saboda haka duk wani abin da kake da kai da aikin naka duk halittar Allah ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna shi yasa Imam al-Bukhari ya rubuta littafinsa khalqu af'alil ibad juz'u khalqi af'alil ibad a ciki yana raddi ga qadariyya waɗanda suke ganin bawa shi yake halittar aikin kansa ci a komai da ka gani na ayyukan bayi Allah ne yake halittar su amma ya ba wa dan adam kuma wata dama shine duk inda ya sa gaba sai ubangiji ya hore masa hanyar Allah ba zalintar kowa to shine Allah ta'ala ya ci gaba da rushe wannan aqidar ta cewa da Allah ya ga dama da basu yi shirka ba yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula
wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wa yajtanibu taghut fa minhum man hada allahu wa minhum man haqqat 'alayhi dhalalah فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
الله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما حقيقة من أيكام قوة الأمة دون منذ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ينا تشوى دسوك بوتا والله كل إنسان شدك ولا أبن دعك بوتا والله با. فمنهم من هدى الله لقد تكينسوا أكوي واندى الله يشير ومنهم من حقت عليه الضلالة لقد تكينسوا أكوي واندى أتى كتن شنت أكنت فسيروا في الأرض لهم هكا كويت فيها أتكين كسا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كويدوا با كغيا كرشان الأمر ما سكر يتاوى يزمى wannan ƙarin bayani ne game da waccan fadar Allah da yake cewa kazalika fa'ala allazina min qablihim wadanda Allah ta'ala ya halitta gabanin su al'ummomin da suka shude gabanin su dukkanin su Allah ta'ala bai gushe yana aika musu da manzanni ba dukkanin su tun daga kan Nuhu alaihi salam wanda shine farkon manzo da Allah ta'ala ya aiko a doran kasa shine awwalur rusuli farkon manzo da Allah ta'ala ya aiko a gabanin sa akwai annaba amma ba manzanni ba kamar annabi Idris kamar annabi Shi'is da ake fada duk wadannan ana cewa sun kasance gabanin annabi Nuh alaihi salam amma annabi Nuh kamar da yazo a cikin sahih Bukhari da Abu Sa'id al-Khudri a hadithin ash-shafa'atul uzma lokacin da halittu gaba ɗaya za su je gurinsa suna neman ya sa baki a yi musu hisabi suna neman shafa'a a gurinsa cikin kirarin da za su kai masa cewa an ta'awwala rusulillah kai ne farkon manzannin Allah don haka ya tabbata cewa shi ne farkon manzo da Allah ta'ala ya turo a doron ƙasa to tun daga kansa Allah ya riƙa turo manzanni ɗaya bayan ɗaya duk lokacin da hasken nubuwa ko hasken risala ya disha shi sai Allah ya turo wani annabi domin ya raya wannan hasken har zuwa kan annabin ƙarshe wanda Allah ta'ala ya bashi khatamun nubuwa aka rufe annabci da kansa shine annabi musallallahu alaihi wa alihi sallama wanda a wasa ta zame duniya gaba daya gabas da yamma kudu da arewa mutum da aljan duka suka shiga ƙarƙashin tutar da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ubangiji ya aiko da annabawa duka da tauhidi da a bauta wa Allah shi kadai kar a hada kowa da shi وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله شي باب وانا منزو دا مكا أيكو غبانين كفاتي مما سواحي دا شي واباب وانا أبن بوتا دا جسكيا سيني دان هكا قبوتا من دا هكا نيف أشكين وانا آية الله تعالى شي ولقد بأسنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة من أيكا وقوة الأمة دا وانا منزو abinda yake ce mata ku bauta wa Allah ku nisanci duk wani abin da ake bauta ba Allah ba at-tagut an fassara shi da abubuwa daban-daban an fassara shi da shedan an fassara shi da boka an fassara shi da mai sihiri an fassara shi da gunki amma duk wannan tafsiri ne bi ba'd afradin wato waɗannan duk suna ƙarƙashin abinda zaka kirawo wato zaka kirawo tagutu abin bauta daga ba shi yasa Ibn Jarir al-Tabari shaykhul mufassirin bayan ya kawo duk irin maganganun da aka faɗa wajen fassara kalmar tagut yace as-sawabu abinda yake daidai wajen ma'anar tagut shine dukkan wanda ya ƙetare iyaka man tsagawa ta jawaza haddahu wanda ya ƙetare iyakarsa da Allah ta'ala ya ajiye shi a kanta har aka bauta masa hatta ubida imma bi qahrin minhu wa imma bi ta'ati ko dai ya tilasta ma mai bauta masa bi tsahari man abadahu ta hanyar ya tilasta wa mai bauta masa ya bauta masa tilas ko kuma ta hanyar shi mai bauta ba ya zaɓi bauta masa dai ta yana so ba bisa tilas ba ya ce sawa'un kana al-ma'budu shaytanan aw insanan aw jinnan sawa'un abinda za a bauta wa din mutum ne ko shaitan ne ko aljanni ko gunki ne ko ma menene matukar dai aka bauta masa batukar ya wuce iyakar da Allah ta'ala ya aji masa ai daga nan kalmar dago din ta fada da ai daga daga ne inna lamma qalma uhamalnakum fil jariya daga ai tajawaza haddahu ya wuce iyakarsa har ya kai ga da'awar shi ma yana da wani haƙƙi na Allah shi ma za iya bautarsa, shi ma zai iya ɗaukar wata sifa ta Ubangiji ya makala wa kansa. To wannan ya wuce duk inda ake zato, ya wuce dukkan hudud da Ubangiji ta Allah ya shata masa. To wannan shi ake cewa tagut. Don haka duk wani wanda aka bauta masa tare da yardarsa da amincewarsa da sansa da ƙaunarsa, to wannan ya zama tagut, in dai da yardarsa. Don a fitar da waɗanda aka bauta musu ba bisa yardarsu ba, kamar mala'iku da aka riƙa bautarsu ba bisa yardarsu ba, kamar annabi Isa alaihi salam ko annabi Uzair, waɗanda aka riƙa bauta musu ba bisa yardarsu ba, kamar salihan bayi waɗanda Allah ta'ala ya gaya mana cewa a mutanen annabi Nuh sun riƙi gumakansu, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waɗannan dukkanin su kamar da Abdullahi dan Abbas ya ce, kaga asalin su salihai ne. Allat din nan da aka bar Lata, Allat din da mutumin kirki ne, wani salihin mutum ne wanda yana ciyar da alhazai lokacin da suka zo haji, bayan ya mutu sai ake ganin me zai hana a ayi gunkinsa. To ire-iren waɗannan salihai ko wasu waliyai na Allah da ya tabbata waliyan ne na Allah, amma kuma mutanensu suna musu wani abin da yake na bauta, ko wasu aljanu waɗanda ba su amince ba a bauta musu amma ana bauta musu, duk dai wani wanda aka bauta wa ba Allah ba bisa kuma yardarsa ba, to ba zai shiga cikin wannan ba. Allah ta'ala yana ce mana wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون لوكتن دا زي تارا سجبا دا سودا أبو وان دا سكبوتا أنبا وادا وايدا 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 دك الله تارا سو سي الله يشو ملائك أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وأنن دا منكو سكي بوتا وا دان أكفا مسهجا دا وان دا سكبوتا دا ما سبوتا دا وان دا أكبوتا وا a haula iyakun kanu ya abudu ku kadai da waɗanda suke bautawa. Allah subhanaka anta waliyuna min duni, sarki ya tabbata gare ka, ai kai kai ne majikucin mu ba su ba, ya za a yi mu yadda a bauta mana bayan kai ne ka cancanci a bauta maka. Bal kanu ya abudu na jinna, aljanu ne suke bautawa, don haka yawancin su sun imani ne da aljanu, saboda can a haɗa su da waɗanda suke bautawa. Allah ce to innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, da ku da waɗanda kuke bautawa din suka amince, to duk a je a sa su a wuta. A lokacin da wannan aya ta sauka, kafirai suka ce to kai ka ce annabi Isa alayhi salam annabin Allah ne, kuma yanzu ka ce duk wanda aka bautawa ba Allah ba za a tafi wuta, ya kenan annabi Isa ya kenan yana wuta? Sai Allah ta'ala ya saukar da innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Ubangiji ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna, waɗanda su kyakkyawar kalma ta riga ta gabatar gare mu a haƙƙinsu su ne annabawa da mutanen kirki, ula'ika anha mub'adun, su wannan ba za su ga wuta ba ko hucinta ba za su ji ba. Don haka dukkan wani abin da aka bauta masa aka ɗauki haƙƙin Allah aka bashi, ya amince ya yarda, ko shi ya kira kansa ya bawa kansa haƙƙin Allah, to wannan yana cikin ma'anar tagut. To Allah ya ce dukkan abin annabawa sun zo domin su kira zuwa a bauta wa Allah, shi kadai a nisanci duk wani abin da ake bauta ba Allah ba, sawa'un mutum ne, sawa'un aljanni, sawa'un mala'ika ne, sawa'un annabi ne, sawa'un kabari ne, sawa'un wata aqida ce, ko ma menene, idan har za a bashi a matsayin azza, dauke shi a matsayin Allah ko a bashi haƙƙin Allah, to wannan annabawa gaba ɗaya sun zo su yaƙi wannan, su ga sun raba mutane da wannan ita ce ma'anar kalmar la ilaha illallah, an'budullah wajtanibu at-taghut. I'budullah shine illallah din da muke fada, wajtanibu at-taghut shine la ilaha din, babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah. Wa man yu'min wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Man yakfur bit-taghut, wanda ya kafircewa dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba, wanda wannan shine ma'anar la ilaha din, wa yu'min billah yayi imani da Allah, wanda shine ma'anar illallah din, to wannan shi ya riƙe igiyar da take mai ƙarfi, lamfi sama lahawa da ba za ta tsaye ba. Saboda haka Allah ta'ala ya ce haka muka aiko da kowane kowace al'umma haka muka aiko mata da manzo abinda kuma ya riga ya musu kenan lokaci yayi dole mu tsaya anan sai gobe insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka yi fada yayi Allah ya ba mu lada abinda muka fada na kuskure Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
ma sha Allah Allah ya saka wa malal alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani shago mai nan ba Aisha shida Love Shopping Complex daura garin Daba Nauti kasuwar Wunti Bauchi Bautista Nigeria ita ce jira muku wannan MP3 ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka 0800 600 3225 ga lambar a cikin harshen turanci 0806030 2275 assalamu alaikum warahmatullahi